Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masuraro assalamu alaikum, barkanku da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabe ko nadi sai kuma rahoto na musamman da zamu kawo muku. Amma da farko sai kun fara da jinkakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya. Yau Lahadi 10 ga watan Nuwamba, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yan Republican a majalisar wakilan Amurka sun gabatar da sunayen shedun da su yan Republican din ke so su bayar da ba'asi a binciken da majalisar ke yi karkashin jagorancin yan Democrat na yuwar tsige Trump. Kuma sunayen sun hada da na dan tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da kuma mai kwarmatan nan wanda aka saka sunan sa wanda zarge-zargen da yayi nema umul haba'isin binciken. Babban dan jami'ar Republican a kwamitin majalisar wakilai kan bayanan sirri David Nunes ya tura sunayen jiya Asabar ma chairman din kwamitin Adam Schiff wanda da wuya ya amince da sunayen duka. Masu binciken za su shiga wani sabon babi a makon da ake shiga, lokacin da za su fara jefa tambayoyi ma shaidu a bainar jama'a bayan mako guda da aka shafe ana tambayoyin cikin sirri. Jiya Asabar shugabar Jamus Angela Merkel ta jagoranci jerin hidimomi a Berlin, babban birnin kasar, na tunawa da karo na 30 na zagayowar ranar da aka kayar da katangar Berlin wadda ta raba birnin gida biyu a zamanin yakin cacar baka har zuwa lokacin da aka fassa ta aka kuma ruguza ta a ranar 9 ga watan Nuwamban shekara ta 1989. Merkel, wacce ta girma a gabashin Jamus mai bin tafarkin kwaminisanci, ta ce katangar Berlin ta kau kuma wannan na koya mana cewa babu wata katanga mai raba al'umma da kuma takaita yanci da tafi karfin a rusa ta komai tsananin tsawanta kuma komai tsabar fadinta. Haka zalika 9 ga watan Nuwamba din shine kuma zagayowar ranar Kristallnacht, wato lokacin da aka kai hari kan Yahudawa a fadin kasar ta Jamus a zamanin Nazi a shekara ta 1939, wanda ya zama somantaɓin abin da zai biyo baya wanda shine kisan ƙare dangi na Holocaust. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin tarbar shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan a fadar White House ranar 13 ga watan Nuwamba, yan makonni kawai bayan da Turkiya ta kaddamar da hari a Syria kan mayakan Kurdawa waɗanda daɗaɗɗun abokan tafiyar Amurka ne a yakin da ake yi da 'yan ta'addan kungiyar ISIS. Yayin da duniya ta maida hankali kan batun mutuwar shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi a makon jiya a wani farmakin da Amurka ta kai a arewa maso yammacin Syria, Turkiya ta yi amfani da wannan damar wajen ci gaba da kai hare-hare kan Kurdawa. Erdogan ya jaddada kudirin kasar na ci gaba da yaki da ta'addanci a Syria bayan mutuwar al-Baghdadi. Jiya Asabar, ɗaruruwan masu ziyarar ibada daga tsirarun al'ummar nan ta Sikh a ƙasar India sun ƙetare iyaka zuwa ƙasar Pakistan ba tare da amfani da takardun visa ba a karon farko cikin shekaru 72 don yin ibada a ɗaya daga cikin wurare mafiya tsarki gare su. Irin wannan haɗin kan wanda ba a saba gani ba na sauƙaƙa ma masu ziyarar ibada na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin karuwar tabarbarewar tsatsamar dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu masu karfin nukiliya, sanadiyar wasu matakan da India ta dauka kwanan nan a yankin Kashmir da ake takaddama a kai. da India da Pakistan kowace na iko ne da bangare guda na wannan yankin na Himalaya. To amma kowace na kuma ikirarin cewa yankin gabaɗinsa mallakin ta ne. Jiya Asabar kotun kolin India ta mallaka ma mabiya addinin Hindu wani fili da ake rikici a kai, wanda hakan ya bada damar gina wani haikali a garin Ayodhya a arewacin India, inda shekaru 25 da suka gabata wasu mabiya addinin Hindu masu bore suka rusa wani masallacin da aka gina tun a ƙarni na 16. Yayin da suke yanke wannan shari'ar, su kuma alƙalan sun tabbatar da cewa ayi adalci wa musulmi a ba su madadin filin.
Labarin duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla masu sauraro, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi, shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. Yanzu sai a aje hamayya a mara wa gwamnatin Buhari baya tun da shari'ar zabe ta kare. In ji jami'in labarun cibiyar kamfen din Buhari Gidado Ibrahim, aida mutane sun nuna farin ciki in sun gamsu da hukuncin shari'ar zaben. In ji Buba Galadima, me yasa ake magana tsigewa ko aka san haka ga gwamnatin Taraba maimakon bin shari'ar zabe haikan? Waɗannan da ra'ayin mai baituka na siyasa da zaɓe Haruna Ningi kan zaben Najeriya za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Biyo ban kammala shari'ar zaben shugaban Najeriya, inda kotun koli ta tabbatarwa shugaba Buhari nasara. Jami'an kamfen na nuna lokacin aje makaman hamayya yayi. In ya so a jira sai Allah ya kai rai zaben 2023. Gidado Ibrahim shine daraktan labaru na kungiyar kamfen din Buhari, wato BCO.
Abin da nake son mutane su fahimta, dukkan shugaba da Allah ya zaba wa al'umma yana zaba musu ne gurgudun yanda halayen mutane suke. Abinda kowa yayi mutafaka ne akan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, mutum ne mai tausayi, kuma babu yadda za a yi shi yayi wani abu da zai zafafawa waɗanda suka zaɓe shi. Sai dai shi ciwo idan mutum ya ji, to dole fa sai da zafi ne ake warkar da ciwo. Abin da ke son bayan Najeriya shine in ƙara ba su haƙuri. Iya gatin da za su yi ma jam'iyyar nan sun yi mata, amma ina da ƙwarin gwiwa da ni da waɗanda suke kusa da ni, wannan wahalar ba za ta ɗore a jikin mutane ba. Mutane su yi haƙuri, insha Allah za su ga sauyi. Abin da shugaban ƙasa kullum yake faɗa cewa akwai shirye-shiryen da yake, kuma shirye-shiryen nan za su wakana. Yanzu aka fara, insha Allah idan mutane suka yi haƙuri za su gani a ƙasa. Saboda haka ba ni sa ran PDP ko wata jam'iyya za ta iya zuwa ta kwace mana sandar mulkinmu a hannu. Ba na kawo wannan domin duk damage su suka yi, mu gyara Allah ya kawo wannan gwamnatin take yi. Kuma tun da ku gyara take yi, damage da suka yi ya isa ya nuna ma mutane inda za su fuma.
Yan damijin da yawa suna na a cikinku da su ne wato kuka haɗa kai za ku yi gyaran kenan?
To asali al'amura musamman na siyasa, kusan kowa yana da haƙƙi a ƙasar nan, wanda yake jam'iyyar mulki da wanda baya jam'iyyar mulki. But duk wanda ya kuskure ya saba dokar ƙasar nan, ko a cikin jam'iyya yake ko a cikin kishiyar jam'iyyar yake, wato jam'iyyar adawa, doka za ta yi maganin sa. Matsawar akwai hujja a kansa. Saboda haka kada mutane su ɗauka da naman alade da naman saniya duk za a iya haɗawa su zama ɗaya. A'a, akwai bambanci.
Ai, wani naman aladen ma ya fi so a kan saniya?
A gaskiya naman saniya ya fi na alade ko a cikin tarihi.
Alade Gidado a wajenka ne watakila?
Ina ganin kusan ga al'umma.
Gidado ai sai dai a jira a ga ƙaho, tunda an ce gafara sa. Ga wanda magoya baya ba mamaki sun gani, masu amayya ko yana cewa a'a, shugaba Buhari tun a wa'adin farko yayi batun na ganin ƙaho. Nan take kakakin kamfen din PDP Buba Galadima yace da mutane sun gamsu da hukuncin duk hamayyar mata ƙari.
Da wannan hukunci da kotu ta yanke, da ya karbi abun al'umman Najeriya, da yanzu ana nan duk cikin ƙasar ana bukukuwa, ana nishadi, waɗansu suna yanka raguna, waɗansu suna dafa tuwo suna baiwa mutane don suna murnar shugaba Buhari ya tsira daga zaɓe, ya tsira daga kotu. Amma dukkan inda ka je a Najeriya ana zama kaman ana zaman makoki, babu mutum ɗaya da yake ko murmushi ko fuskarsa take nuna annuri. Tabbacin cewa fa a duniya ma al'umma ba su karɓi wannan hukunci da alƙalai suka binne ba. Da yau a ce an kori gwamnatin shugaba Buhari, billahi lazi daga Lagos zuwa Maiduguri, daga Kalaba zuwa Sokoto, yau gaba ɗaya al'umma za su kwana suna nishaɗi, suna zuba ruwa a ƙasa suna sha, don sun san cewa fa'ida ta zo musu. Amma yanzu dukkan al'umma Najeriya da waɗanda suke goyon bayan wannan gwamnati da wanda ba sa goyon baya, su jira sakamako. Duk wanda ya ce wannan gwamnati ta yi masa, billahi lazi ina zai sai kaga kukan shi da hawayensa. Don wannan gwamnati yanzu ta samu dama da za ta miƙe ƙafa buhun shinkafa sai ya kai 50,000.
Shin Buba Galadima ne bai yi murna ba da sauran masu ra'ayi irin nasa? In mun samu dama, za mu ɗauko ra'ayoyin masu zaɓe mabambanta kan wannan lamari. Yanzu za mu leƙa jihar Taraba, inda batun tsige gwamnan da aka ayyana a matsayin wanda ya lashe zaɓe a karo na biyu bai ƙare ba. Ga Ibrahim Abdulaziz.
Na ko tasowa ne a daidai lokacin da wasu 'yan siyasar jihar ke zargin cewa gwamnan bai zama da kuma kasa taɓuka wani abun a zo a gani, tare da watsi da wasu kusoshin jam'iyyarsa ta PDP. Ambassador Hassan Jikado, jakadan Najeriya a ƙasar Trinidad da Tobago, da ke ma zama tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar, ya ce lokaci ya yi da 'yan majalisa da kukin jihar za su tsaye gwamna a yanzu.
A yankinsa gashi irin kisan gillan da ake mutane babu iyaka. Sannan a ce kuma wannan ya ci gaba da rike mulkin Taraba. Yau a Taraba babu asibiti guda ɗaya da take aiki, babu makaranti, babu hanyoyi, babu komai. Muna kiran wa'annan shugabanni mu su haɗa kai. Wallahi wallahi idan muka bar irin wa'annan ƙarshe mu za mu wahala. Su ajiye bambance-bambance na addini da ƙabilanci da yanki, saboda jihar mu ta fi kowace jiha koma baya.
Wasu ma na ko danganta wannan batun tsegewar ne da kugo da ta kuno a majalisar dokokin jihar Taraba a makonni biyu da suka gabata. To ko me ake ciki game da wannan batun tsige gwamna? Honorable Bashir Muhammad Bafe shine shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar dokokin jihar Taraba cewa
batun tsige gwamna babu magana din, duk wanda ya faɗa ne abin da yake tunanin sa ne kawai. A matsayin mu a majalisan ce kam ba mu san wannan ba, saboda bai abin da za a tsige shi ba. To the best of our knowledge, ko tsarin mulki yace abin da yan majalisa suka ga ya zama abin da ake kira gross misconduct, na wuce ka'ida ko na yin wasu abubuwan da a ganin su constitution ko tsarin mulki ya ba ma ƴan majalisa ganin dama, ko sannu ne kace in a ganin daman su ya constituting gross misconduct, to zai zama hujja ne na tsige. To amma har yanzu babu maganan tsige governor, kuma ba ma tunanin yin wannan abun ne.
Ko a wajen kuna ganin kamar kanci shi gwamnan bai taka ga doka ba, ko kuma bai abin da za tsige shi ba?
Sai mutu ya taka doka ne sai a ga yayi laifin da zai sa a tsige shi. Kuma ya taka doka, to ba sai mun faɗa ba, ko kiraye-kirayen jama'a ma kawai zai sa a ce za a tsige shi. Amma yanzu bai taka
wani. Amma yanzu bai taɓuka wani abun a zuwa gani ba.
Ko mutum ya taɓuka wannan kam na kansa ne da na siyasansa da tarihinsa. In an zaɓe ka, in ka ƙi taɓuka komi, jama'a ne za su yi alƙalanci, ba wai hujja na tsige mutum ba ne.
Gwamnan jihar Aktadare Dusan Isiyaku ta bakin hadiminsa ta fuskaci hakukin siyasa Abubakar Bawa, ya ce shi fa ko a gilansa. Inda shi ko aiki ne ya sa a gaba.
Mutane ne ba su sani ba, jita-jita ne suke yadawa. Amma ba gavana mai zaman state nashi kamar gavanan Taraba. Don gavanan Taraba yana yin wata bai fita ba. Gavanan da zai yi wata ɗaya bai fita daga state nashi ba, za ka zagaya Najeriya nan duka ba za ka same shi. To amma idan mutane suna faɗin nasu, ba za ka hana su faɗa ma abin da suka ga dama ba. Amma dai ni na sani gavanan Taraba ba mai yawace-yawace ba ne.
Muna fata gwamna Dickson Isiyaku da hadiminsa ke cewa ba mai yawace-yawace ba ne ya zanta da manema labaru kai tsaye don bayyana matsayarsa kan wannan takaddamar da kansa. Yanzu kuma ga tsohon mai baitukan siyasa Haruna Aliyu Ningi da ra'ayinsa kan yanayi da zaɓe a Najeriya. Shin tabaransa ya hango masa sauyi?
Wato abin sai ya ɗore maka kai a ƙasar nan, saboda duk zaɓin da talaka yake wato ba cin gajiyarsa. Ko lokacin da aka fara campaign a 2019 ana ce za a yi zaɓe ne tsakanin corruption da integrity, wato masu gaskiya da masu almundahana. Na hau shafi na Facebook na cewa talaka ana ruɗa kai, wannan shugabanci da ake nema ba tsakanin masu gaskiya da marasa gaskiya ba ne, tsakanin masu akwai ne da kai talaka. Domin duk abin da za ku yi indi shugabannin ne da baka san su, idan ka zaɓe su ma hakan za su koma can su haɗa kansu ci gaba da almundahana da dukiyar ƙasa. Ko kuma ana can an bar ku, wannan yana APC wani yana PDP, ana zagin juna a ci mutuncin juna. Amma su babu haka tsakaninsu. A ƙasar nan ba mu da shugabanni, an jari hujja ne kawai. Duk wanda ga an kawo shi sai a ci muku kaza 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 kaza, amma da zare ya zo ku yana da kyakkyawan niyya, dama zaben kasan kuɗi ne. In ba ka da shi, wanda za su ke da kuɗi za su kawo ka su dora ka. Da haka in sun kawo ka sun dora ka, dole ne sun kashe kuɗinsu sai da su kai da kai. So ta ina talaka zai samu cin gajiyar zaɓe. Ina gani abin da ya rage wa talaka yanzu a nan gaba shi ne sai ya koma yarjejeniya da shi da zaɓaɓɓe. Muna da matsala kaza, ka zo mu zauna da mu da kai ka sa hannu mu sa hannu. In an gama a ajiye, idan an zaɓe ka baka kai ba a kai ka kotu. To in ana zuwa kotu ana kai zaɓaɓɓe, to daga nan za a fara gane cewa talaka ya fara wayewa.
Haruna, kana so a ɗauke wannan doka ta rigar kariya ga 'yan siyasa kenan?
Ƙwarai makwa, dole a ɗauke ta, saboda wannan riga ita ce rigar zalunci, ita ce take sa suke cin amanar ƙasa ba tare da komai ba. Amma daga lokacin da aka ce zaɓaɓɓe bai fi ƙarfin a gurfanar shi a gaban kotu ba, to za a rage cin haƙƙi da kuma cin dukiyar jama'a. So da haka dole talaka shi ma ya kullo musu ta inda suke kullo masa. Suna amfani da iliminsu ne, to da haka shi ma sai amfani da nasu ilimin.
Haruna, ka goyi bayan jam'iyyar PDP da ta fara mulki a wannan sabuwar siyasar daga 1999, ka dawo kuma kama yi watsi da ita, ita ma ka nuna ita uwa ce wacce ba mai kirki ba, wasu abubuwa da irin waɗannan. Yanzu kuma to ai ga 'yan adawa nan su ma sun zo sun samu mulki, su ne waɗannan haɗakar jam'iyyu da suka narke suka yi APC ɗin nan. Shin har yanzu gyaran bai zo ba ne?
Gaskiya babu wani gyara da ya zo, kusan ma sai in ce abin ya da taɓarɓarewa. Domin me? Domin mun yaƙi wacce gwamnatin ba wai don ba ta yi ba ne, abin sun ta yi da ƙoƙarinta, amma muna ganin cewa ƙoƙarin da take ya gaza abin da ake bukata a ƙasa, shi sa muka yaƙe ta, muka kawo wannan da sunan canji. Muna tunanin cewa canjin in ya zo za a samu fiye da abin da aka samu a wancan karo. To amma abin da ya ba mu mamaki shi ne a shekara hudun farko sai aka samu tsanani da tsadar rayuwa fiye da wancan gwamnatin da ta wuce. Sannan abin da muke tunani za mu samu na sauki ba wanda ya samu. Kuma an ce ana tara kuɗi domin a yi wa talaka aiki, har yanzu babu aikin da ake wa talaka. To in dai haka ne mene ce jimi, sai a ce ma gare jiya, tunda jiyan ana dan taɓa aikin kuma talaka ya dan samu aljihunsa. To yanzu babu aikin, babu abin da talaka yake samu aljihunsa.
Cewa aka yi ai waɗancan shekaru 16 na jam'iyyar PDP su suka maida ƙasar yadda gyaranta, wato ma'ana kalmar nan ta za a iya gyara yana da wuya, amma rusa abu wato a ɗan ƙanƙanin lokaci sai a rusa.
Yanzu idan an ce a mulkin shekara 16 PDP ta lata ƙasar nan, me ta rushe, me aka gina shi kafin zuwan da ta zo ta rushe shi, shi ne abin tambaya. Tattalin arziki da to ta samu ya yi ƙasa ne, zuwan ta ya ƙaru. Birane da suke ƙasar nan duk ban ɗauke maka ko guda ɗaya ba, in ban da Kaduna da Likai ko Lagos da Kaduna, sun ci albarkacin wannan shekara 16, sun ƙaru sun ci gaba fiye da yadda kake tsammani, bari kuma sauran biranen jihohi. So kaga ba wai rushewa bane, ginawa ne, amma kai akwai kurakurai da ake yi wanda muke tunanin cewa idan wannan gwamnatin ta zo za ta gyara su, sai muka samu kuma an gaza gyarawa. Kaga zaben da aka yi na tunanin cewa canji canji canji, hai zo mu ga canjin ba, amma ba mu san sauran shekarun nan da za a yi ba. Amma dai a shekara huɗu ta farko ba a dasa tubalin da muke tsammanin za a samu wannan canji da cin gajiyarsa ba.
Masu sauraro, duk da wannan ra'ayi na Haruna Aliyu Ningi muke kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da sauran kafafen labaru masu hulɗa da muryar Amurka da kan sa wannan shirin, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A kwanakin baya ne aka gudanar da wani gaggawar biki domin tarbar sabbin mayakan jiragen yaƙi 13 suka kammala samun horo daga ƙasashen waje. Babban abin da ya fi jan hankali shi ne yadda wasu sojoji mata guda uku suka kafa tarihi, ba ma a rundunar mayakan saman Najeriya ba, amma a mabaki ɗayan rundunar sojojin Najeriya. A karan farko cikin shekaru 55 da kafuwar rundunar sojojin saman Najeriya, an sami wasu 'yan mata guda biyu da za su tuka jiragen yaƙi don fafatawa a filin daga. Flying Officer Kafayad Sani, 'yar asalin jihar Kogi da ke arewa maso tsakiyar Najeriya, ita ce sojin sama mace ta farko da za ta fara tuka babban jirgin yaki wato Alpha Jet a tarihin Najeriya. Kuma na tambaye ta ko ya ta ji da hakan.
It's a privilege for me to be winged as the first female fighter pilot in Nigerian Air Force.
Wannan babbar dama ce kasancewar ni ce mace ta farko da zan fara tuka jirgin yaki a Najeriya. Kuma ina da shekin lulawa sama don zuwa filin daga musamman yankunan da ake fama da matsalolin tsaro irin na masu da kayar baya don bada ta gudumawar. Dama can wannan shine irin aikin da nake sha'awa kuma na zabar wa kaina. Babu wani dalilin da zai sa ba zan sarrafa babban jirgin yaki ba. Ita ma flying officer Tolulope Arotile ita ce mace ta farko da za ta tuka jirgin yaki mai saukar ungulu a Najeriya. Kuma ta min karin bayani.
So I've started my race right from the Nigerian Defense Academy and up to this point I'm still on the race.
Na fara ta da jirgi tun ina makarantar horar da hafsoshin soja wato NDA kuma abin da nake yi kenan har yanzu. Har sai na gama da wannan aiki na gidan soja. Abin da nake so in ce shine ba za ka daina bada kokari ba a irin wannan gwagwarmaya. Wani lokaci mutane sukan sare yayin da suke kan azumar yin wani abu. Amma abin da mai farantawa ayi ta bada kokari har sai haka tacin maruwa. Sannan mace ta uku ita ce Master Warrant Officer Grace Tabawa Garba da ta kure iya girman mukami a bangaren wadanda ba hafsoshi bane wato mukamin Air Warrant Officer wacce ita ce mace ta farko a matarihin sojoji mata a Najeriya baki daya da ta cimma wannan matsayi.
Na gode mishi kuma na gode ma Chief of Air Staff namu Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ya duba duk aikin da nake yi da kwazona da kokarina da kuma cikin girmansa ya ce ya cancanta ya bani wannan promotion. Na gode mishi kuma ina fata Ubangijin Allah zai taimake shi duk cikin duk abin da yake yi zai albarkace shi. Aiki kwazo cikin aiki duk inda mutum ya samu kansa yayi aiki tsakaninsa da Allah ya kuma nuna gaskiya kuma professionalism ya kamata ya nuna kar kai kiwuya kar kuma ka rena aiki don baka san abin da Allah ya shirya maka a gaba ba. Kamar ni na shiga Air Force na shekara 33 kafin aka bani wannan rank dogon zamana akan rank daya a shekaru 25 da aiki ban taba gani nayi jinkiri cewa ba bani masayi ba bare in ja baya ko kuwa in nuna wani hali ba na ci gaba da aiki na bar ma Allah komai kuma Allah ya kawo lokaci da sun gani su manyan ya cancanta su bani wannan matsayi har suka bani. So ba abin da zan ce shine kowa inda ya samu kanshi yayi gaskiya yayi aiki tsakaninsa da Allah.
Minister harkokin mata ta Najeriya Dame Pauline Talen ita ce babbar bakuwa ta musamman yayin wannan biki.
Babban godiya ga Allah, babban godiya wa president da ya ba da cikakken goyon baya wa shi Chief of Air Staff da aka samu zarafi ai training wa'annan ƴan mata. Yau mun breaking record tarihi ta ciko. Su ƴan mata biyu da suka je training a America ma yana nan a record cewa sun breaking record kuma United States of America sun ji dadi domin sun yi abinda ya ba kowa mamaki domin koyon baya da muka samu anan daga kun shugaban kasa ko ana amima in ka tuna fati da ya wuce da aka yi abin passing out na military a can Kaduna I the best outstanding mace ne that had the best award. So wannan ya nuna cewa Allah na tare da mata Najeriya mata
ba su da wannan tarihin da shi Air Marshal Sadiq Abubakar da kafa kina tunanin wata ran samu cewa ya staff mace
da ikon Allah ba abinda Allah ba zai yi ba muna fata in dai wa'annan uku sun yi wannan sun breaking tarihi wanda ba taba an gani ba a shekaru 50 ko
55
to mun kusa mu samu mace da za ta dauki kujerar ci
cikin shekaru hudu rundunar sojojin saman Najeriya ta horar da matuƙa jiragen yaki sama da guda 100 a wannan fanni kuma babban hafsan hafsoshin sojojin Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ya ce duka wannan nasara fa ya biyo bayan irin goyon baya da suke samu daga shugaba Muhammadu Buhari
kace kaman jirage lokacin da shugaban kasa ya zo kashi 35 ne na jiragen da za su iya tashi ke tashi a Najeriya yau yes a lokacin da ya zo yanzu kuma muna maganan kashi 78 zuwa 82 kaga ashe akwai kudade da ake kawowa wanda kuma ana sarrafa su in ba haka bayan da za a jirgi ya tashi kowane awa 25 da jirgi ya tashi sai kai maintenance mashi kuma yawanci waɗannan wani lokuta sai ka siyo kayayyakin daga waje saboda haka idan kudaden nan ba sa tafiya inda ya kamata to lallai ba za a samu nasaran da ake samu kwanan nan ma muka yi wani bincike mu gano yawan awoyin da yaran mu suke shawagi kowane wata. So abin alhaji bai fito daga ciki saboda ni na fara flying 1980 kuma na ci gaba da flying daga cadet har zuwa rank na air vice marshal major general. Ina tuka jirgi kuma amma zuwa the last time da na tuka jirgi 2011 wajen shekara 8 kenan. To amma waɗannan shekaru 31 shawagin da na yi gaba daya awa 2000 ne a sama. Meanwhile yau ga wani wanda yake lieutenant ne, flying officer ne, gaba daya zaman shi a Air Force bai fi shekara 4 ba, amma a yanzu haka ya yi shawagi fiye da 3000 awa 3000. Ni abin da na shekara 31 2000 to shi kuma a cikin awa shekara 4 ya yi 3500. To menene yake faɗi wannan? Abin da yake faɗi shine al'amuran an samu cigaba. Yawwa, za a samu cigaban ka duba yaran mu yawanci wanda suke kaman tuka jiragen shugaban kasa da sai ka kai matsayin brigadier general kafin ka zama kana tuke. A yau kuwa akwai captain, akwai wanda miyanini uku ne amma yana tuka jirgin saboda ya samu horo, ya samu jiragen, ya samu training, ya samu goyon bayan gwamnati.
Wasu daga cikin matasan sojoji maza da aka yaye yayin wannan didima suma sun bayyana godiyarsu da farin ciki bisa yadda suka samu nasara a wannan bangare.
Sunana flying officer Abubakar Usman. To da farko da fari na miƙa godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana. Ba kowa bane a Nigerian Air Force yake samun irin wannan dama, amma Allah ya zabe mu cikin ƴan kalilan. To kaga ku akwai muna da kowane dalili na cewa godiyarmu ta tabbata ga Allah subhanahu wataala. Bayan nan sai ga leadership of Nigerian Air Force, Air Marshal Sadiq Abubakar da ya zaɓe mu cikin wa'inda ya tura ƙasashen waje muka je muka yi koyon yadda ake tuka jirgin sama a ƙasar South Africa. Kafin da ka yi maganan cewa mu mayaka masu tukin jirgin sama ne na yaƙi, farko ya kamata a ce ka dawo da magana baya cewa farko dai mu sojoji ne. Mun samu horarwa a makarantar horarwa ta Nigerian Defense Academy, wato makarantar horar da hafsoshin sojoji da ke Kaduna kenan. So ko ba ta sama ba, na tabbatar maka cewa muna shirye don ganin cewa Nigeria ta zama ta zauna yadda take, an samu cikakken tsaro da zaman lafiya a wannan ƙasar. Da yardan Allah za mu ba da iya ƙoƙarinmu don ganin cewa duka matsalolin da muke samu na tsaro a ƙasa a wannan lokaci mun kawo su ƙarshe ba da nan da ba da jimawa ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, anan muke ka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu, ni Sarfi Lahashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
VOA Africa a Niamey.